sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Litinin ta farko da ta kasance ranar farko a watan farko na shekara ta 2024 da Allah madaukakin sarki ya nuna mana cikin alherinsa da fatan an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. To yau kafar giwa ta taka tarakumi. Za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa domin kawo muku rahotanni na musamman kan muhimman abubuwan da suka faru a shekarar ta gabata a dukkan kasashen da muke da wakilai. Saboda haka ma'abotan shirin ciki da gaskiya za su biyo mu bashin shirin zuwa mako mai zuwa lokacin da Sarfilu zai shigo da sabon shiri fil da zai bude fagen haska fitila kan abin da ya dama waɗanda suke ganin an zalunce su ko kuma tauye musu haƙoƙinsu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin namu na yau, ga Hawwa da kanin labarai.
A yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2024, Paparoma Francis ya yi kiran ga inganta muhimman aikace-aikace a birnin Rome saboda masu ziyarar ibada. Sarauniya Margareta ta biyu ta kasar Denmark ta bayyana cewa za ta yi murabaza da kankaraga a ranar 14 ga wannan watan na Janairu. Wani jirgi mai saukar angulu na rundunar ruwan sojan Amurka ya nutsar da uku daga cikin kananan jiragen ruwan da 'yan Hutu ke yin amfani da su wajen kai hare-hare.
To a gaida Hawwa'u, kanin labaran kenan. Kamar yadda muka bayyana, yau shirin namu baki daya zai karkata ne kan muhimman batutuwa da suka faru a kasashen da muka girke wakilai da suka hada da Najeriya, Nijar, Kamaru, Ghana da ma kasashen Turai.
Bacin tsarawa da gudanar da babban zabe na kasa wanda ya kai ga girka sabuwar gwamnati a matakin tarayya da jihohi da kaddamar da majalisar dokoki ta kasa da na jihohi. Kafa sabbin majalisun zartarwa ta hanyar nada ministoci da kwamishinoni na cikin jigon al'amuran da suka wakana a Najeriya.
Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin muhimman abubuwan da suka wakana a Niger a tsawon shekarar da ta gabata.
Kalubale da kasar Kamaru ta fuskanta a shekara mai tserewa ta 2023, matsaloli da dama sun yawaita waɗanda suka sa ƙasar ta shiga mahuyancin hali.
A cikin shekarar da ta gabata, wato 2023, wasu jami'an gwamnati mai ci da shugaban ƙasa ya nada sun samu kansu tsundum cikin cece guce da ya ɗauki lokaci ana yi a ƙasar Ghana.
Abubuwa dai da dama ne suka auku a shekarar 2023. Daga cikin waɗanda suka tayar da hankalin duniya akwai mummunar girgizar ƙasa da ta halaka mutane fiye da 50,000 a Turkiya da Syria a watan Fabrairun 2023.
To ku biyo mu ku sha labari kafin nan ga Hawwa da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif ga labaran. Kasashen duniya daban-daban na ci gaba da isar da sakonnin fatan alheri da zayyano al'amura daban-daban a murnar shiga sabuwar shekara ta 2024 da ta fara a yau din nan. A jiya Lahadi, jajibirin sabuwar shekara ne, Paparoma Francis ya ce wajibi ne birnin Rome ya inganta muhimman aikace-aikace domin mazauna birnin da ma baki kafin shiga shekara mai tsarki ta 2025 da ake sa ran za ta tattaro miliyoyin masu ziyarar ibada. Paparoma Francis ya aina haka ne a yayin haduwar nuna godiya a Fadar Vatican da ya saba yi bisa al'ada a duk shekara da aka gudanar sa'o'i 6 kafin shiga sabuwar shekara. Magajin garin birnin, birni da ya yi suna wajen rashin ingantaccen tsarin sufuri da tarin robobin zuba shara da cinkoson ababen hawa, Roberto Gualtieri ya kasance cikin waɗanda suka zauna gaba-gaba a yayin taron. Daga bisani dai Paparoma Francis ya miƙa masa hannu. A cikin jawabinta na shekara-shekara a jiya Lahadi, Sarauniya Margaret ta biyu ta ƙasar Denmark ta bayyana cewa za ta yi murabaza ga kankaraga a ranar 14 ga watan Janairun nan bayan shafe shekaru 52 bisa gadon sarauta. Za ta miƙa ragamar ne ga babban ɗanta Yarima mai turan gado Frederick, sarauniyar mai shekaru 83 a duniya wadda ta ɗare kankaraga tun a shekarar 1972. Ita ce mafi daɗewa a karaga a Turai bayan rasuwar sarauniyar Ingila, sarauniya Elizabeth ta biyu a watan Satumba shekarar 2022. A watan Fabrairun bara ne dai aka yi wa sarauniyar tiyata a baya, tiyatar da aka yi ta a cikin nasara. Wani jirgi mai saukar angulu na rundunar ruwan sojan Amurka ya nutsar da uku daga cikin kananan jiragen ruwan da 'yan tawayen Hutun Yemen suka yi amfani da su wajen kai hari kan wani tarabar 'yan kasuwa a yankin kudanci a kogin Bahar Maliya a jiya Lahadi, cewar rundunar dakarun ruwan Amurka ko CENTCOM ta kafar sadarwar zamani wato X, wadda aka fi sani da Twitter a baya. Jirage masu saukar angulu daga USS Ernest Harbor da USS Gravely da ke amsa kiran taimakon gaggawa daga Mark Wanzu sun mai da wuta kan kananan jiragen ruwan Huti, inda suka nutsar da uku daga cikin ruwa ba dai wanda ya tsira da ran shi, inda jirgi na hudu ya ranta a nakare. Wannan dai shine karo na biyu a kasa da sauri 24 da 'yan Huti masu samun goyon bayan Iran ke kai hari kan tarabun jirgin ruwan Mark Wanzu mai tutar kasar Singapore. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da aka fitar a jiya Lahadi ya bayyana cewa kimanin farar hula 500 ne hare-haren 'yan ta'adda ya halaka a sassa daban-daban na Pakistan da kwatankwacin adadin na jami'an tsaro a shekarar 2023, adadi mafi girma a tashe-tashen hankula da kasar ta gani a cikin shekaru 6. Yankunan arewa maso yamma na Kerba Pakhtunkhwa da kudu maso yamma na Baluchistan, yankuna da ke iyaka da Afghanistan, su ne yankuna da suka fi ɗanɗana kudinsu a hare-haren da aka kaiwa a kasar da jama'a da dama suka rasa rayukansu, cewar rahoto na cibiyar nazari da binciken al'amuran tsaro ko CRSS mai zaman kanta da ke da mazauni a birnin Islamabad. Rahoton kungiyar ya ce shekara ta 2023 ita ce shekara mafi muni da 'yan sandan Pakistan da jami'an soji suka ga bala'i a gwamman shekaru, inda baki ɗayansu suka rasa jami'ansu sama da 500 sakamakon kwantan bauna da bama-baman da 'yan ta'adda suka rika danawa. A jiya Lahadi, Isra'ila ta kaddamar da sabon hare-hare akan dakarun Hamas, inda jami'an asibiti suka ce akalla rayukan mutane 35 ne suka salwanta a birnin Gaza. Babu kuma wata alama da ke nuna yakin na da niyyar karewa a daidai wannan lokaci da aka shiga sabuwar shekarar 2024. Dakarun Isra'ila sun kaikaici wani bangare na tsakiyar zirin Gaza da wani dan matsatsen yankin Palestine da ke daura da kogin Mediterranean, yayin wani barin wuta akan birnin Khan Yunis, birni na biyu mafi girma a Gaza a bangaren kudanci da ya mika yayi iyaka da Masar. A jiya Lahadi ne dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yayi hasashen cewa yakin da Yahudawa ke yi da harin bazatan Hamas na ranar 7 ga watan Oktoban bara a kudancin Isra'ila ya haifar zai shafa watanni ana yin shi, duk wanda kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na ganin an kawo ƙarshen bude wuta.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka, Hawwa Sharif ta karanto. To bari mu yaye kallabin rahotannin namu daga Najeriya, inda banda kafa sabuwar gwamnati batutuwa da dama sun dauki hankalin kasar da sauran masu sa ido a kasashen duniya, kamar yadda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya laburta mana.
Batun tsarawa da gudanar da babban zabe na kasa wanda ya kai ga girka sabuwar gwamnati a matakin tarayya da jihohi da kaddamar da majalisar dokoki ta kasa da na jihohi, kafa sabbin majalisun zartarwa ta hanyar nada ministoci da kwamishinoni na cikin jigon al'amuran da suka wakana a Najeriya a wannan shekara ta 2023 da muka yi bankwana da ita. A fannin tattalin arziki kuwa, karewar darajar naira da hauhawar farashin kayayyaki da dambarwa sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin ƙasar da babban bankin Najeriya ya yi gurfanar da tsohon shugaban bankin kana da sauye shugabanci a hukumar EFCC da kuma uwa uba janye tallafi da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a farashin albarkatun mai na cikin al'amuran da suka ja hankalin duniya a Najeriya.
Duk inda ka je an ce tallafi ana maganar karamci na gwamnati don domin ta tausaya wa mutane. Kusan dai a Najeriya ne kawai in ka je an ce tallafi wato subsidy sai ka je an hada shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa, a ce a cikinsa akwai cin rashawa da hanci da sauransu, wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan. Domin duk gwamnatin da bata gaza ba, ba zai yiwu ta ce ta cire abin da mutane sama da miliyan 100 za su amfana, saboda waɗansu mutane da ba su kai miliyan 1 ba suna kawo rashawa da cin hanci a ciki.
Baya ga haka, matakin Najeriya na rufe iyakokinta da jamhuriyar Niger bayan kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da sojojin Niger suka yi na ci gaba da daukar hankalin duniya baya ga dagula lissafin yan kasuwa da kasuwanci musamman a yankin arewacin Najeriya.
Yana tabbata maka cewa yanzu akwatano kayan mutanen Najeriya da suke jirge a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena 2500 muka lissafa. Sanawa da take gaya tana jiran a bude boda su shigo su ma sun kai kusan kwantena 2000 da wani abu. Akwai wasu akan hanya tsakanin Kwatano da Gaya kuma akwai wasu a hanya tafi, to saboda haka muna cikin wani yanayi.
A bangaren kiwon lafiya kuwa bullar zazzabin mashako na difteriya wadda ta yi kamari a jihohi da dama na Najeriya da suka hada da Kano da Yobe da Jigawa, zazzabin lasa da kwalara da hukumomi ke cewa suna kokarin dakile yaduwar su a sassan kasar na cikin kalubalen da aka gani a wannan sashi baya ga yajin aikin likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da kuma nada sabon ministan kiwon lafiya da walwalar jama'a. Baya ga haka yajin aikin yan kwadago kashi-kashi da batun shar'un zabe sun dumama yanayin siyasar Najeriya da kuma lamuran shugabanci a wannan shekara ta 2023 da ta wuce.
Kungiyar yan kwadago in sun fito sun yi ne da gaske don a tabbatar da cewa munufar da aka fito akai ita aka dosa ita kuma za a cimma. To yan Najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya, ma'aikata su fito su mara baya a zo don a samu a fidda a'i daga garka.
A hannu guda kuma a wannan shekara ta 2023 da ta gabata yan Najeriya sun fuskanci kalubalen hare-haren tsagero yan fashin daji da yan ta'adda a yankin arewa ta tsakiya da shiyar arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas, kana kuma da farmakin yan kungiyar IPOP a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Yayin da al'ummar ta Najeriya ke fama da waɗannan da ma wasu ƙarin kalubale, sun bayyana fatansu akan abubuwan da suke sa ran gani daga mahukuntan kasar a wannan sabuwar shekara ta 2024.
Ismail Muhammad Dambata, gidan koya. Fanni guda uku ne. Na farko dai tsaro, kwanciyar hankali. Na biyu tsadar rayuwa ta masarufin abin da yau dan adam zai ci a bakinsa ya fi karfinsa. Dan haka muna son gwamnati ta duba wannan al'amura ta sassauta al'ummata.
Sunana Halliru Salihu. Gaskiya babban abin da muke sa rai da shi mu gani a gwamnati mu ga cewa wannan matsaloli na rashin tsaro an yi maganinsu. Abu na biyu a ƙarfafa aikin gona domin halin da mutane suke fuskanta na rashin abinci da tsadarsa.
Sunana Yau Yahaya. Ni abin da nake so da gwamnati a gaskiya ta zuba ido akan matasa. Matasa su ne ummul aba'asin wani abu da ake hada su da shi su ringa wani abin da ba shi kenan ba. Na wajen ta'adda ko wani abu haka suna yan siyasa suna amfani da su. To amma sai a yi abin matasa a zo ba hakunci ko kuma an nemi ma an musu hakuncin yan siyasa ije yi ruwa yi tsaki yi fito da su.
Sunana Umar Musa, Ringin Local Government, Jigawa. Mu manoma ne na rani da damuna. Gahi ban fetur ya riga ya zama abin da ya zama. Don mukan iya samun fasan nan a 6,000 ko da 500 ko da 200 haka. To amma fa yanzu fasta ɗaya 25 liter sai mun sa 20,000 za ka mallake ta. Manya ya tsada, ai babu noman rani. Kurin ni a yanzu haka in za a hayawarce ni to ni abin da na fi so a yi a rayuwar nan kawai a sauke mana farahin man fetur shi kaɗai ne abin da muke gani. In Allah ya muka samu sauki ta nan ɓangaren to ta komai mun samu.
Sunana Adamu Abdullahi. Mu abin da muke so in gwamnati ya kamata ta yi a wannan sabuwar shekara, wannan ƙarin kuɗin man mu a cire mana yanda mai zai samu a ƙasa.
Sunana Isa Abdulrahman. To ko da kan a kayan abinci ne tunda mu manoma ne, gwamnati ta bada ƙarfi a kai in har aka yi abin da ya dace ba yadda aka yi a baya ba, to insha Allahu ta'ala za mu samu sauyi.
Tuni dai masana ke fashin baki akan hanyoyin da ya kamata shugabanni a Najeriya su bi domin biyan dimbin bukatun al'ummarsu. Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan dabarun shugabanci domin kawo ci gaba a cikin al'umma.
Ai gaba ɗaya shi governance, wato shugabanci kowane ɓari sai ka bashi, amma ka sa shi kowanne ka rarraba shi abin da ya kamata ka fara da shi. Ba zai yiwu yanzu ka ce za ka gyara ilimi ba ka da malaman makaranta ba. Ba zai yiwu ka ce za ka gyara harkar lafiya ba ka da ma'aikatan asibiti ba. Ba zai yiwu ka ce za ka gyara harkar noma ba ka da malaman gona ba. Saboda haka za a yi ta yin talauci, tunda ba za a yi noman nan na zamani ba. Idan mutane suna talauci ba za su iya samun lafiyarsu ba za ta yi kyau, ba za su ma kai 'ya'yansu makaranta ba. To kaga idan kai shugaba ne, kowanne sai ka bi kai yanda ya dace, kowanne sai ka bashi damar sa yanda ta dace. To saboda haka tsari ake yi, sai ka koma to basics, to babu tushe yanzu saboda me corruption yayi yawa. Kaga nan ma sai kai maganin su, kowanne sai ka nemo tushen sa.
Yayin da 'yan Najeriya ke dakon kasafin shugaba Tinubu na bana kuma na farko a gwamnatinsa, tun a makon jiya ne wasu daga cikin gwamnoni a Najeriya da suka hada da gwamnan Kano da takwaransa na Jigawa suka rattaba hannu akan daftarin kasafinsu na wannan shekara ta 2024 wadda zai fara aiki daga yau dinnan 1 ga wata. Abin jira a gani shine ko kasafin yayi daidai da bukatun da 'yan kasa suka ambata a baya ko kuma aka sun haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga Najeriya kuma bari mu nufi makwabciya jamhuriyar Niger, inda Sulaiman Muna Barma ya labarta mana cewa juyin mulki da sojoji suka yi a kasar ke kan gaba a jerin batutuwan da suka dauki hankalin 'yan kasa a shekarar da ta kare.
Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin muhimman abubuwan da suka wakana a Niger a tsawon shekarar da ta gabata, musamman kasancewar abin ya faru ne cikin wani yanayin bazata, wato a daidai lokacin da kasar ke shan yabo daga kasashen duniya sakamakon lura da alamomin dorewar demokradiya. Sahanin Muhammadu ɗaya ne daga cikin na hannun daman hanɓararren shugaban kasa Muhammad Bazoum.
Alƙalmai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da cewa da Niger a wannan shekara ta 2024 za ta samu karuwar tattalin arzikin ƙasa. To amma
Komandan rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Tani ne ya jagoranci juyin mulkin kafin daga bisani ya samu haɗin kan shugabannin rundunar mayakan ƙasar ta Niger, inda suka kafa Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Alhaji Salisu Amadu na daga cikin 'yan farar hular da suka yi na'am da juyin mulkin.
Allah sa haka shine mafi alheri alheri a cikin al'umma gaba daya. Cutar da ake wa ƙasa da abubuwan da ake munana, muna fatan su za a zo a gyara komi mu samu sabon lumfashi.
Shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin CEDEAO da IOMOA sun kira taron gaugawa a ranar 30 ga watan Yuli a Abuja, wanda a ƙarshen sa suka yi Allah wadai da juyin mulkin. Sannan suka kakabawa Nijar jerin takunkumi, ciki har da rufe iyakoki da katse wutar lantarki da kamuwar kudade da kadarorin kasar a bankin bankuna na BCAO. Sannan suka bukaci a mayar da shugaba Bazoum kan kujerarsa ko kuma ECOWAS ta yi amfani da karfin soja, lamarin da ya haddasa takun saka tsakanin kungiyar da sojojin juyin mulkin na Nijar, wanda har ma ya shafi hulɗa da manyan kasashen duniya. Masani akan harkokin diplomasiya Mustafa Abdullahi ya yi sharhi kan wannan dambarwa.
Niger ta yi tasiri sosai a wajen diplomasiya, musamman ma'amala tsakanin Niger da Faransa, Niger da European Union, koko da ƙasa Amurka da wasu ƙasashe ma daban.
A sanarwar farko da suka bayar, sojojin sun ayyana matsalolin tsaro a sahun gaban dalilan kifar da gwamnati. To ko an sami sauyi a wannan fanni watanni biyar bayan da soja suka kwace madafun ikon ƙasa? Abdulrahman Alkasum mai sharhi ne kan lamuran tsaro.
Tabbas in satuttuka na farko an ga 'yan wahalhalu da aka sha a rika samun kai hare-hare nan da can, kuma duk da ke daga baya an ga inda abubuwan suka koma suka dimke, sabon fasali na kare ƙasar ya bayyana wanda su sojojin suke zuwa suna kai hari, kai hamma suna kai dauki. To kaga wannan wani ci gaba ne.
Darewar sojojin CNSP akan karaga ta bada damar korar jakadan Faransa, haka kuma aka tilasta mata kwashe sojojin da ta girke a Nijar shekara da shekaru da sunan yaki da ta'addanci, yayin da aka kori jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin kasar da makwabta, matsalar da ƙwararru ke ganin wajibi ne hukumomin mulkin soja su gaggauta magancewa.
Ya kamata a samu ƙwarari na diplomasiya wanda za su ba gwamnati shawara na yadda za a yi a samu a ciyo kan wannan matsala. Kan ECOWAS, kan Niger, kan ko African Union, ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa. Ba ta kamata ba a tsaya position guda kaka wannan jikadodi da aka kora a ce duka sun dawo, ka san ba kyau ƙasa a ce ta kamarin suna, don ƙarin soji shi kadai bai isa ba, dole ne sai an gama da diplomasiya.
Haka shi ma mai fashin baki kan sha'anin tsaro ke da irin wannan tunani, saboda haka ya shawarci hukumomin mulkin soja su bi dukkan hanyoyin da za su taimaka Niger ta fita daga halin kadaicin da ta tsinci kanta ciki.
Ko kana da kyawu ka kara da wanka, in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci, kuma za a sake ganin wani sabon ci gaba bisa maganar tsaro da ma tattalin arziki da sauransu. Kuma ita ce magana ta shirya taruka na ƙasa na al'umma wanda ya kamata su ba da fasalin da ita gwamnati rukun kwarya za ta dauka, saboda wasu abuwa ne na siyasa kuma wanda za su taimaka su kwantar da hankalin al'umma su ga an kama turba ta maido ƙasa bisa hanyar demokradiyya kuma da alaƙar ƙasa da sauran ƙasashen duniya.
Daukan matakan yaƙi da tsaron rayuwar da ta samo tushe daga takunkuman sai dawo wani bangare ne na abubuwan da 'yan ƙasa ke fatan majalisar CNSP ta baiwa kulawar musamman a shekarar nan ta 2024, ba idan sauran buƙatun da suka shafi ci gaban al'umma wacce yake jiran ganin yaƙi da cin hanci ya kankama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke kawo muku shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Bari mu karkare a wannan zangon a kasar Ghana, inda ake shirin gudanar da babban zabe na kasa bana, ɗaya daga cikin batutuwa da suka ɗauki hankalin kasa a shekarar da muka yi ban kwana da ita jiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Idris ya aiko mana.
Makonni biyu kafin a dawo zaman majalisar dokoki a watan Janairun 2023, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta yi wasu manyan sauye-sauye a shugabancin marasa rinjaye a majalisar, inda tana da tsohon mataimakin ministan harkokin kuɗi Dr. Kasil Atufosin, wanda ya maye gurbin ɗan majalisa mai wakiltar Tamale ta Kudu Alhaji Haruna Idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye, matsayin da ya rike na shekaru 6. Haka kuma aka sauya mataimakin shugaban da kome ladabtarwar jam'iyyar a majalisa. Wannan ya haifar da cece kuce hatta tsakanin 'yan jam'iyyar, inda suka yi ikirarin cewa ba sanar da su ba kafin a yanke shawarar canza su. A cikin shekarar da ta gabata, wato 2023, wasu jami'an gwamnati mai ci da shugaban kasa ya nada sun samu kansu tsundum cikin cece kuce da ya dauki lokaci ana yi a kasar. Akwai na tsohuwar ministar tsafta da albarkatun ruwa Cecilia Abinadapa, wacce ta kai karan wasu masu yi mata aikin gida cewa sun yi mata sata, wanda bincike ya kai ga samun makudan kudade a gidanta da suka hada da dalar Amurka miliyan 1 da euro 300,000. Bayan jama'a sun yi ta korafe-korafe, ministar ta yi murabus. Manyan jam'iyyun Ghana biyu, wato jam'iyyar NPP mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta NDC, sun zaɓi 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa cikin watan Disamba 2024. NPP ta zaɓi mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia, sai NDC ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa Dr. John Dramani Mahama. Lauya Anas Muhammad ya yi kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe lafiya ta hanyar bin doka daga 'yan siyasa da masu kada ƙuri'a.
Abin da nake sinkaya kuma nake so wato gani sabon shekara in Allah ya kemo shine sabon shekara 2024 in Allah ya da Ghana muna cikin election year, kuma mun san election year kuma da wani lokaci tashi hankali wai nan ko nan. Abin da yafi in farkar da mutane kuma a kowa ya gane ni akwai dokokin elections a Ghana, wato dokokin nan shi mu dukkan mu yafi mu yi kokari mu bi, wato either opposition ko government in power, the EC, da dukkan wanda suke da hannu cikin elections ai kokari abi dokokin elections. Ayi election a kare ba da mun ji wai an ji wani ciwo ko an kashe wani.
Tunda tattalin arzikin kasar ta shiga wani hali na tabarbarewa a shekarar 2022, gwamnatin Ghana ta fara tattaunawa da asusun lamuni na duniya, wato IMF, don neman taimako a watan Yulin 2022. Sai a watan Mayun 2023 ta yi nasarar samun rancen dala biliyan 3, kuma a ranar 17 ga watan Mayu ta samu kashin farko na kuɗin, wato dala miliyan 6. Kuma har ya zuwa yanzu kasar na bin dokokin da asusun lamunin ta gindaya don farfado da darajar CD da wasu bangarorin tattalin arziki. Kamar yadda editan jaridar Daily Guide Alhaji Abdulrahman Gabda ya nuna, tallafin na tasiri kuma yana da burin a wannan shekarar gwamnati ta ci gaba da gyara darajar CD.
Kamar yadda muka fara gani, CD ya fara karfi, kudin man fetur da diesel sun tsaya kwana biyu ba mu gan irin yanda aka sa saba ganin suna hawa ba. Muna fata wannan sabon shekaran da zamu shiga gwamnati alkawalin da ta bayar cewa economic za su ci gaba fiye da yanda muka fara ganin ga. Shi yasa muna fata za su tabbatar da wannan alkawalin CD karta fadi kamar yanda muka saba gani wasu shekarun da suka wuce. CD ta tsaya inda take, kudin mayan petrol kuma ya tsaya inda yake. Idan ba za a iya ragewa ba ya tsaya inda yake.
A bangaren ilimi, a farkon shekarar 2023, jami'o'in Ghana suka fito da sabbin ƙarin kuɗaɗe da dalibai za su biya fiye da kashi 15 cikin 100 da gwamnati ta ƙara. Bayan cara da al'ummar ƙasa suka yi, ministan ilimi Dr. Yao Osei Edichun ya sa baki aka janye wannan ƙarin. Haka kuma 'yan kwangilan dafa abinci kyauta ga 'yan makaranta suka shiga yajin aiki wanda ya ɗauki lokaci, sannan aka samu dacewa tsakanin su da gwamnati kan kuɗaɗen su da ba a biya su ba. A hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, Ghana ta amshi baƙuncin mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a watan Maris ɗin 2023. A watan Mayu, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kawo ziyara Ghana daga cikin rangadinsa na Afirka. Haka kuma Ghana ta amshi baƙi daga ƙasashen Afirka daban-daban a tarurrukan ƙasa da ƙasa da dama da aka gudanar a ƙasar. Malam Siba Shakibu, babban sakataren jam'iyyar PNC Region Accra, ya bayyana wa muryar Amurka inda yake son gwamnati ta baiwa tasiri a shekarar nan ta 2024.
Ya kamata gwamnati ta fi mai da hankali a wurin yakin cin hanci da rashawa da kuma sarrafa arzikin ƙasa inda bai kamata a sarrafa shi ba. Ina ta ma a gurguje inda ya kamata gwamnati ya fi mai da hankali kenan, saboda ya iya kare kiman kudinmu na CD na ƙasar Ghana, kuma ya kuma kare darajar tattalin arzikin ƙasa baki daya. Bayan wannan shine al'amarin tsaro.
Kasar Ghana ta shiga alhinin mutuwar wasu fitattun mutane a shekarar da ta gabata. Daga cikin su akwai uwar gidan tsohon shugaban ƙasa John Kufo, wato Theresa Kufo, da tsohon ministan wasanni Iti Mensa, da dan kwallon kafa da ya mutu a girgizar ƙasa da ya auku a ƙasar Turkiya Christian Achu, da fitaccen marubuciya Ama Ataedu, da fitaccen lauya Akoto Ampau, da sauransu. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To, dangane da wannan mai sauraronmu yau da kullum Sanusi Madatai da Magaram ya ruwaito cewa hakika abubuwa bila adadin sun faru a cikin wannan shekara ta 2023 na jin daɗi, wasunsu kuma akasin haka. Fatanmu da addu'armu ita ce kamar yadda shekarar ta tafi, Allah ya sa ta tafi mana da dukkan kalubale da suke kunshe cikinta, waɗanda muka gani da ma waɗanda ba mu gani ba. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa mun shiga sabon shekarar nan ta 2024 da kafar dama, ta kuma zo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi. To, amin Madatai. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu ja labule, ga Hawwa da tashi muhimman kanin labarai.
A yayin da aka shiga sabon shekara ta 2024, Papa Roma Francis ya yi kiran da a inganta mahimman aikace-aikace a birnin Rome saboda masu ziyarar ibada. Sarauniya Margareta ta biyu ta ƙasar Denmark ta bayyana cewa za ta yi murabus daga Kankaraga a ranar 14 ga wannan watan na Janairu. Wani jirgi mai saukar angulu na rundunar ruwan sojan Amurka ya nutsar da uku daga cikin ƙananan jiragen ruwan da 'yan Hutu ke yin amfani da su wajen kai hare-hare.
To, a gaida Hawa, masu sauraro, da takaddatun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da ci gaban shirin na musamman da ke haska fitila kan mahimman batutuwa da suka ɗauke hankalin al'umma a ƙasashen da muka girke wakilai. Kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muka gabatar, har ma da ƙari, a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma tsokaci a dandalinmu na sada zumunta Facebook ko Twitter. Yanzu a madadin
Hawwa Sharif
da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin, da suka hada da wanda ya hada shiri Dadi Balewa, da editanmu na yau Murtala Faruk Sanyina, da kuma Binta Yero da ta wallafa labaran a yanar gizo da kafofin sada zumunta, alheri ke muku fata alheri, da kuma fatar wannan shekara za ta kasance mai cike da dimbin alheri a gare mu duka. Allah ya yi mana duka masifu, ya ba mu zaman lafiya mai dorewa da ci gaba a kasashenmu duka, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana, da alheri.